الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى لدكم ولدن جنيه مما لكن هو دكومي كبات ايا واندي ساكي قدر هدورم وانا يمشي نران الله ربا بيوغة وتنصفر شكرات الوودة اللي حدودة تلاتين لتقصبائي هجرة مضاعن الله صلى الله عليه وسلم لغمق يزوى مدينة واندي داتي ما بيوغة وتنشاط ايا شكرات الوو بيودة شاشدة لوكتشيني تكيتتشي واندا مكساب وقبات تكيتتشين درسينة تفسيرها القرآن حريم التي مقع الله تبارك وتعالى muna cikin sura ta 25 a bangaren lissafi suratul furqan kafin darasi ne yau bada fi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
shi ya zo na bayan sallah asuba har ga da tafiya da ta'awun mun da ka tsara da zama sallah ruwa
wai tambayar dan uwa shine mutumin da ya ci gaba da zama a gunsa inda ya sallaci sallar asuba ya ci gaba da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala har aka kai lokacin da rana ta hudu ya yi raka'a biyu wannan raka'a biyu tana tsaya masa matsayin sallar wallaha to abinda muke so mu sani wannan raka'a biyu fa'ida ce wadda take mai zaman kanta kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa duk wanda ya sallaci sallar asuba ya ci gaba da zama a gunsa yana ambaton ubangijinsa har aka kai lokacin da rana ta hudu ta dan daukaka ma'ana bayan hudowarta da minti 15 ko abin da ya kama da haka yayin raka'a biyu manzo Allah ya ce za a rubuta masa ladan hajji cikakka da umra cikakka kaga wannan nafila raka'a biyu tana da alaka da wannan ci gaba da zama da mutum yana ambaton Allah tare da cewa bayan hudowar rana ta dan daukaka gulgudun tsawon goren mashi shine ma'ana bayan hudowarta da minti 15 shine farkon lokaci wanda yake na wallaha karshen ta shine gushewar rana lokacin da aka fi son ayita shine lokacin da rana ta fara gumi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa salatul awwabin hina tarmidul fisal karancin sallar wallaha raka'a biyu gayar ta raka'a takwas sakamakon duk wanda yayi ta Ubangiji ta'ala zai isar masa duk abin da ya sa gaba a tsawon yininsa duk wani alkhairi da yake nema Allah zai hada shi da shi duk wani sharri da mugunta da yake tsoro Ubangiji subhanahu wata'ala zai ba shi tsaro da kariya kuma tana daga cikin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Abu Huraira cewa ya nace game da yin raka'a biyu a lokacin wallaha wato iyar rayuwarsa don haka dai a takaice wannan nafila tana da alaka da wannan zama da kai kenan bayan kayi shi sai ka tashi kai sallar wallaha akalla kai raka'a biyu kuma an so ka dan jinkirta ka bari lokacin da rana ta fara gumi ka tashi kai lokacin ne ya fi dacewa shi kuwa yin gumi na rana yakan canza daga wani zamani zuwa wani zamani in ka dauka a irin lokacin da muke ciki lokacin sanyi kafin rana ta fara muni akalla za ta kai kusan karfe 10 zuwa 10 da rabi wani lokaci har zuwa 11 amma in a lokacin rani ne karfe 8 ma za ka ga rana ta fara muni na'am wannan mutum zai yi tahiyatul masjid a'a saboda ita tahiyatul masjid ta ke kwanta ne da masallaci nan kuma makaranta ce ba a yi tausiri da ba to an yi bayani game da tawassuli wanda ya halatta da wanda bai halatta ba at-tawassul mashru da at-tawassul mamnu tawassulin da aka shar'anta mana shine yin tawassuli da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa dalili akan haka walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha da fadarsa kulidullaha awidu'ur rahman ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna arziki kake nema sai ka kama kafa da sunan Allah ar-razzaq wadata kake nema sai ka kama kafa da sunan Allah al-ghani kyauta kake bukata ta da ko wani abu na musamman a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ka dau sunansa al-wahhab ilimi kake nema sai ka dau sunan Allah al-alim an gane ko lafiya kake nema sai ka dau sunan Allah ash-shafi an gane ko gafara kake nema sai ka dau sunan Allah ghaffar ko kuma al-ghafur ko kuma at-tawwab ko kuma ar-rahman dan haka duk wata bukatar ka sai ka tsaya kai nazari da wani suna ta dace daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala yanzu misali mai neman arziki ya dauye al-muntakim idan aka ce al-muntakim mai daukan fansa wannan suna ne daga cikin sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala to dan haka tawassuli da sunayensa waɗanda suka kai matuka a wajen kyawu ko kuma sifofinsa madaukaka nau'i na biyu shine yin tawassuli wato da ayyuka na ƙwarai na daga cikin ayyuka na ƙwarai imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala imani da manzanninsa biyayya sau da kafa game da littattafan da ya saukar dalili akan haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma ash-shahidin da fadarsa alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhabannar da fadarsa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna haka can cikin suratul nur ko kuma cikin suratul mu'minun alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wannan yana nuna mana nau'i na biyu daga cikin nau'ikan tawassuli yin tawassuli wato da ayyuka na ƙwarai daga cikin sunna hadisin mutum uku waɗanda suka shiga cikin kogo wanda ban dutse ya fado ya tushe kogon ɗaya na farko ya tashi ya yi tawassuli da da'ar da yake ma mahaifansa na biyu ya yi tawassuli game da kame kansa game da ayyukan sako na uku ya yi tawassuli da rukun amana nau'i na uku shine yin tawassuli da addu'ar salihin bawa ma'ana bawa nagartacce wanda yake rayayye halartacce ka nemi cewa yi maka addu'a waɗannan su ne nau'ikan tawassuli wanda aka shar'anta bayan su duk wani tawassuli tawassuli ne wanda yake na bid'a kamar yin tawassuli da al'ummar wani ko da zatinsa da sauransu wannan kwata-kwata baya halatta haram ne bid'a ne kamar mi ya bar dukiya wai misali mutum wanda ya mutu ya bar ma ƴaƴansa dukiya in suka aikata wani aiki na alkhairi zai samu sakamakon lada akan alkhairin da suka aikata kwarai da gaske ko ma ba dukiyar shi bace ba ko ma bai bar musu ba saboda ka'ida duk lokacin da ɗaya aikata aiki na alkhairi to mahaifinsa yana da kamashi da niyya ko ba niyya, saboda mahaifin dan shine sababin samuwar shi a doron kasa. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa da yana daga cikin jibin mahaifi, ma'ana duk abin da da ya aikata na alkhairi mahaifinsa yana da kamshi, in aiki ne wanda yake na sharri da mugunta to kansa ya aikata ma ba abin da zai shafi mahaifinsa, sai dai in shi ya sunnanta masa wannan aiki na sako ya dora shi kan hanya. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen aya ta 60 a cikin wannan sura ta 25 a ɓangaren lissafi suratul Furqan, wanda aya ta 60 tana bayani game da wato taurin kai na waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu, suka yi masa kunnan kashi game da abin da ake kiransu zuwa aikata shi, wanda in sun aikata shi za su haɗu da duk wani alkhairi na duniya, wato da na makoma lahira, kuma za su samu tsaro da kariya game da duk wani sharri da mugunta na rayuwar duniya da makoma lahira. Shi ne yin da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce, wa'idha qila lahum sujudu lirrahman, idan aka ce da su ku duka ku yi sujada lirrahman, wato ga sarki wanda yake mai gamammiyar rahama a nan duniya, wanda ta hada muminai ta hada kafirai. Qalu, sai su faɗa ga wanda ya ce ku duka kuma arrahman sujada, sai su ce wa man rahman, wane ne ba arrahman, sai su ce ai mu ba mu san da wani rahman, wato face rahmanul yamama, ma'ana wai yani shi ne wai musailamatul kazzab, domin suna kiran shi rahmanul yamama. Idan an ce da su ku duka kuma arrahman wato sujada, qalu sai su ce wa man rahman, mu ba mu san ba wane ne arrahman, mu banda arrahmanul yamama ko mu san wani rahman. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da za a rubuta takarda ta sulhul Hudaybiya a shekara ta 6, lokacin da kafiran Makka suka tsare shi da mabiyansa suka hana su shiga birnin Makka, wannan takarda da za a rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da marubucin ya rubuta bismillahir rahmanir rahim, wakilin kafiran Makka ya ce a mu yarda ba, mu ba mu san ba wani arrahman in banda rahmanul yamam, manzo Allah ya ce to shafi arrahmanir rahim, rubuta bismika allahumma. Shine anan Ubangiji ta'ala yake faɗa mana, wa idza qila lahum sujudu lirrahmani, wanda bayani ya gabata can, wa hum yakfuruna birrahman, su suna kafirce ma arrahman tun a cikin surati Ibrahim, haka kuma ya maimaito a cikin suratul Kahf, uridu Allah a'udhu birrahman, lokacin da suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ya Allah ya Rahman, kamar yadda yake cikin riwayar, sai suke cewa ya hanimu game da bautar alloli daban-daban, shi ko gashi yana bauta ma Allah biyu, duk da cewa riwayar bata inganta ba, domin su basu san wani arrahman ba, sun kafirce ma sunan Allah arrahman. Shi ne annabi Ubangiji ta'ala ya ce, wa idza qila lahum sujudu lirrahmani, an gane ko can Ubangiji ta'ala ya maida musu martani da ya ce ku lidu Allah aw lidu arrahman, sai ya ce ayyan mata du kowanne ka kiraya, to ka san da cewa Ubangijinka ne ka kiraya, in ma ka ce ya Allah ko ka ce ya Rahman, falahul asma'ul husna, domin yana da sunaye waɗanda suka kai matuƙa suka kai gaya a wajen kyawu. Shi ne nan ya ce, wa idza qila lahum sujudu lirrahman, idan aka ce da su in sujada ga sarki mai gamammiyar rahama a nan duniya, qalu sai su faɗa ga wanda ya ce da su su yi sujadar wa man rahman, sai su ce wane ne fa rahman, a na sujudu ne ma ta amuruna, yanzu ma duka mu yi sujada ga abin da ka umarce mu da shi, wa zadahum nufura, Ubangiji ta'ala ya ce fadar me fada musu cewa ku duka ku yi sujada, sai ta dada musu nufuran, wato nisantar gaskiya, an gane ku cewa wai ku duka kuma Ubangijin ku sujada, wannan faɗa na daɗa musu nisantar gaskiya su ƙara kafircewa. Wannan kuwa haka ne, domin duk wanda Allah ya rufe zuciyarsa to fada masa gaskiya babu abinda zai dada masa face ƙara zurfafawa a cikin kafirci kamar yadda Ubangiji ta'ala na fada wa ammal ladhina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun da yace wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa ammal ladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladhina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun shi mu'mini fada masa gaskiya kara masa imani yake kafiri wanda Allah ya rufe zuciyarsa fada masa gaskiya ƙara zurfafa shi yake a cikin kafirci dan haka Ubangiji ta'ala ya fada sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayril haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin Ubangiji ta'ala ya ce da sannu zan juyar da zukatan waɗanda wato suka ƙaryatar da ayoyinmu an gane ko zan juyar da duk wannan waɗanda suke girman kai game da bin ayoyinmu Ubangiji ta'ala ya ce da sannu zan juyar da zukatansu game da ayoyinmu sai ya ce wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha idan suka ga duk wata aya wadda za ta iya zame musu jagora akan sanin kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kadaitarsa la yu'minu biha ba sa imani da wannan aya wa in yaraw sabilar rushdi in sun ga hanya ta shiriya la yattakhidhuhu sabila ba sa rubanta a matsayin hanya ta bi wa in yaraw sabilar ghayyi idan sun ga hanya ta bata yattakhidhuhu sabila kai tsaye sai su rike ta a matsayin ita ce hanya ta bi wannan sakamako ne wanda ke biyowa baya ga duk wanda ya fahimci gaskiya yayi ta wurin kai Allah sai ya rufe zuciyarsa tamkar ana zuba wato ruwa a bayan masaki duk abin da za a faɗa masa na gaskiya ba zai ji ba ji na karba ba zai kalle ta kallo na daukar izina sannan kuma da harshensa ba zai faɗe ta ba don haka Ubangiji ta'ala ya ce wa zadahum nufura fada musu cewa kuma Ubangijin ku sujada sai ya dada musu wato nisantar gaskiya za mu tashi aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allahu tabaaraka wa ta'ala tabaarakal ladhi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama wallazina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaqqi wa la yazmun ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا wato Ubangiji ta'ala na fada tabarakallazi ja'ala fis samaa'i buruja wato Ubangijin da ya sanya burujan wato manyan taurari fis samaa'i a cikin sama wato alkhairunsa sun yawaita ko kace albarkatunsa sun yawaita ko kace ya daukaka ya girmama domin lafazin tabaraka ma'ana albarkatunsa sun yawaita ko kace alkhairunsa sun yawaita ko kace ya daukaka ko kace ya girmama shine yace tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruja ubangijin da ya sanya manyan taurari a cikin samaniya ma'ana alkhairunsa sun yawaita lafazin buruj jam'i ne na buruj imma ya zamanto wato babban tauraro ko kuma hanyar da tauraro yake bi shine buruj kamar yadda wasu malamai suka faɗa al-buruj wato wasu zanguna ne wasu masaukai ne na tauraro wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta musu ya shata musu hanyoyin da suke bi shine ake kira da buruj tare da cewa lafazin buruj wato na daukan manya-manyan suraye ma'ana benaye waɗanda suke masu tsawon gaske bini wanda yake hawan hawa shine ake kira da buruj kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke ku san da cewa mutuwa za ta cin muku ta kwankwalo ku koda kun kasance a cikin dogayen gini ma'ana benaye waɗanda suke abin tsawai ta maki an gane ko bini in ya kai hawa dubu ka hau kololuwarsa in lokaci ya yi mutuwa za ta hau a cikin abin da ya fi kyautawar ido gaggawa ta kwankwalo ka don haka lafazin buruj na ɗaukan kenan manya-manyan taurari ko kuma hanyoyin da Allah ya shata ma taurari ko kuma manya-manyan gini amma ma'anarsa a nan in ma ka ɗauke shi akan taurari ko ka ɗauke shi akan hanyoyin da taurari suke bi a waccan aya shine yake ɗaukan ma'anar wato dogayen gini shine yace tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruja ubangijin da ya sanya manya-manyan taurari a cikin sammai a cikin sama wata sama ita ce samar duniya kamar yadda yace walaqad zayyana sama'a ad-dunya bi masabiha wato wannan ubangiji alkhairunsa sun yawaita wa ja'ala fiha wato sannan ya sanya a cikin sama wato sirajan fitila wanda take mai matukar haske ita ce rana wa qamaran munira wato da wata mai kyalli kamar yadda yace waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala ash-shamsa siraja a cikin suratun ubangiji ta'ala shine ya maida wata ya sanya wata fihinna a cikin sammai nuran wato yana mai kyalli waja'ala ash-shamsa siraja ubangiji ta'ala shine ya sanya rana wato tana mai haske domin shi wata kyalli ne yake badawa ita kuma rana haske ne take badawa haske wanda yake da gumi kamar yadda can ya faɗa cikin suratul yunus wallazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab shine anan yace waja'ala fiha sirajan ubangiji ta'ala ya sanya wato rana ya sanya fitila mai matukar haske fiha a cikin sama wato ita ce rana wa qamaran munira kuma ya sanya wata wato mai kyalli sai yace wa huwa allazi shine ubangijin da ja'ala al-layla wato ya maida dare wannan hara da yini khilfatan wato masu mai ma juna idan wannan ya tafi wannan sai ya mai gurbe shi dare ubangiji ta'ala ya tufatar da shi da duhu shi kuma yini ubangiji subhanahu wata'ala ya tufatar da shi da haske ma'ana kowanne ɗaya daga cikin su yana mai ma dan uwansa kamar yadda ya gabata a cikin suratul a'raf inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalqu wal-amru tabaraka allahu rabbul 'alamin ash-shahid yughshi al-layla an-nahara ubangiji ta'ala shiki ruhu madari an-nahara yini kamar yanda yake ruhu ma yini wato da dare don haka kowanne Allah ya tsara masa lokaci ya tsara masa tafiya in lokacin gushewar shi yayi ba tare da tantancewa sai kaga wato dan uwansa ya mai gobe idan ana cikin yini illo in dare lokacin sai take yanke ba tare da tantancewa sai kaga dare ya rubu haka shi ma lokacin gushewar sa yayi kai tsayin zaka ga hasken asuba yake to shine anan yace wa huwa allazi shine ubangijin da ja'ala al-laila wan nahara wato ya maida dare da yini khilfatan suna masu mai ma juna liman arada an yadhakkara wato ga wanda ke nihi ya wa'aztu aw arada shukura ko wanda ke nihi ya gode ma ubangijin sa akan ni'imomin da ya jaddada masa don haka dare da yini wato manyan ayoyi ne daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala wadanda suke nuna kadaitar sa don haka kasancewar mai ma juna da suke babbar aya ce daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala saboda abubuwa ne wanda Allah yake tuka su kamar yadda yake faɗa kul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi dhiya haka ya faɗa kul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi laylin taskununa fi dan haka dare da rana ayoyi ne daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya ishi mai hankali ya dau wa'azi ya san girman ubangijinsa ya kadaita shi a cikin ibada shi da yace wa huwa allazi shine ubangijin da ja'ala al-laila wan nahara ya maida dare da yini khilfatan wato suna masu mai ma juna liman arada an yadhakkara ga wanda ke nihin ya wa'aztu aw arada shukura ko wanda ke nihin ya gode ma ubangijinsa akan ni'imomin da ya jaddada masa saboda dare da yini ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala dare da Allah ya halicce shi gare mu wannan ni'ima ce babba haka yini da Allah ya halitta mana shi wato ni'ima ce mai girma kamar yadda yace waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha anan Allah yana zanu mana akan ni'imomin da yake waja'alna nawmakum subata yace mun maida baccin ku da kuke yi hutu ne ga gangan jikin ku waja'alna al-layla libasan dare mun maida shi sutura ne ma'ana sutura ne wanda zai lullube duk wata al'aura ta yace waja'alna an-nahara ma'asha yini kuma mun maida shi lokaci ne wanda yake na neman abinci kaga a cikin yace man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi laylin taskununa fi wani Allah ne ya isa ya zo muku da dare wanda za ku samu nutsuwa a cikin shi in har Allah ya rike daren shi ya maida yini ya zama dindindin zuwa kiyama haka in Allah ya rike wato dare ya rike yini dare ya zama dindindin zuwa kiyama waye sai ya zo muku da yini wanda za ku wasa ban kasa ku nemi abinci to shine yace liman arada an yadhakkara ga wanda ke nihi ya wa'aztu aw arada shukura ko kuma yayi nihin gode ma ubangijinsa akan ni'imomin da ya jaddada masa sai yace wa ibadur rahmanin ladina yamshuna ala al-ardi hauna wato bayin wato fiyayyun bayi na ubangiji ar-rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna sune waɗanda suke tafiya a ban ƙasa a nitsi suna masu kaskanta kai ba sa nuna wani dagawa da jiji da kai a ban ƙasa wa idha khababahum al-jahiluna idan wato wawaye sun musu magana ta wauta qalu sai su fada musu sai su fada musu salama wato fada wanda za su kubuta game da daukar laifi gane kunnan Allah yana siffanta mana bayin sa nagari domin ubudiyya anan ubudiyya ce khassa kamar yadda bayani ya gabata ubudiyya kala biyu ce akwai ubudiyya amma akwai ubudiyya khassa ubudiyya amma duk wasu halittu gaba ɗayan su an gane ko da muminai da kafirai gaba ɗaya bayan Allah subhanahu wata'ala muke kamar yadda yace in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda duk abin da ke cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya bai zamanto ba face bai zo ma ubangiji subhanahu wata'ala ne a ranar kiyama matsayin bawa kaskantacce kaga da kafiri da mumini kowa zai samu ubangiji subhanahu wataala a matsayin bawa ne kaskantacce. Kaga wannan aya mi take tabbatar mana hududiyya amma da mutanen kwarai da na banza gaba daya bayi ne na ubangiji subhanahu wataala. To ita ko wannan ubudiyya ce khasa kamar yadda ta yawaita a cikin alqur'ani, kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi, an gane ko ala abdihi kaga ubudiyya ce khasa. Haka ubangiji ta'ala ya faɗa qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, ita ma ubudiyya ce khasa. Dan haka anan yace wa ibadur rahmani allazina yamshuna ala al-ardi hauna, bayin ubangiji mai gamammiyar rahama, ma'ana fiyayyun bayinsa, allazina yamshuna ala al-ardi hauna ay humul ladina yamshuna ala al-ardi hauna, sune waɗanda suke tafiya a ban ƙasa, haunan wato alsi lafazin haunan mansubun ne ala al-hal, idan suna tafiya a ban ƙasa halin su alsa suke, ba sa tafiya ta takama da jiji da kai, suna tafiya ta masu kankanta kai ga ubangiji subhanahu wataala. Domin Allah ya faɗa wala tamshi fil ardi maraha, karka yi tafiya a ban ƙasa don takama da jiji da kai, innaka lan takhriqa al arda, domin kai kai kadan ka keta ƙasa, duk jiji da kan da kake da shi da duk takaman da kake da shi kai kadan takin diddigen ka ya tsaga ƙasa, walan tamudu ka da shi ba da kula, kuma duk wani dagin kanka da karkata kafada ubangiji ta'ala yace ba za ka kai dutse ga tsawo ba, duk daddagen da mutum zai yi da jiji da kan da zai yi ba zai kai dutse ga tsawo ba. To ta kamar me mutum zai yi? To dan haka shine anan ubangiji ta'ala yake siffanta mana bayi na kwarai, bayi na gari, idan suna tafiya a ban ƙasa suna tafiya ne a nitsi, ma'ana suna masu kaskanta kai ga ubangiji subhanahu wataala. Sai yace wa idza khaabahum al-jahiluna, wato idan wawaye sun musu magana game da wato magana ta wauta, qalu sai su faɗa musu salaman, ay qawlan salaman, faɗa wanda za su kubuta game da daukar laifi. Allah ya ku lafazin al-jahilun anan an ciro shi ne daga al-jahl, nan ba ana nihi jahilci kishiyar ilimi, a'a abinda ake nihi da jahilci anan wauta, kamar yadda can ubangiji ta'ala ya faɗa innama tawbatu ala allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalati thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu allahu alaihim wa kana allahu aliman hakima, kamar yadda ya koma faɗa wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalati thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. A waɗannan ayoyi biyu abinda ake nihi da jahilci shine wauta, kamar yadda anan abinda ake nihi da jahilci shine wauta, domin duk wanda yayi abinda bai dace ba to wannan wauta ce. Allah ne ku shine yace wa idza khaabahum al-jahiluna, idan wawaye sun musu magana ta wauta kamar faɗin bakar magana ko zagi da abin da yake kama da haka, to ba sa maida musu da irin wautar da suka musu, qalu salama sai su faɗa musu faɗa wanda za su kubuta game da daukar laifi. Hausawa na faɗa idan jaki ya halbe ka karama kai ma ka zama jaki, dan haka in wawaye maka wauta kai ma ka masa irin wannan wauta to ka zama wawa, dan haka in wawaye maka wauta abin da yake kamata ka kauda kai ka manta ka kyale shi karka tanka masa, wannan yafi kona masa zuciya, yafi kona masa zuciya, yafi ka bashi amsa. Idan mutun ya zage ka kauda kai ka manta da shi ko ka ce masa Allah ya baka hakuri, kamar yadda wani mawaki yake cewa yake faɗa yake cewa idza nataqa safihu fala tujibhu fa khayrun min ijabatihi as-sukutu sakattu an as-safihi fa dhanna anni ayitu an al-jawabi wa ma ayitu, wani ko ya faɗa da yace idza nataqa as-safihu fala tujibhu fa khayrun min ijabatihi as-sukutu fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaytahu kama dayyamutu, yace idza naqaka safihu fala tujibu, idan wawa ya maka wauta fala tujibu, yace karka bashi amsa akan wautar da maka. Yace fa khairu min ijabatihi sukutu, yin shuru shi yafi alkhairi game da amsa masa. Sai yace sakattu anil safihi, na kyade wawa game da wautar da yi mun, fa dhanna anni ayitu anil jawabi, sai ya zatan cewa wai kasa bashi amsa ne. Yace wa ma ayitu, ni kuma ba kasa bashi amsa bane dan kar in biya shi ni ma in zama wawa. Wani sai yace fa in kallamtahu, in har ka tanka masa akan wautar da yi maka, farajta anhu, ka yayi masa duk wani kunci da yake zuciyarsa, dama haka yake so. Wa in khallaitahu, idan ku ka kyale shi ka wuhintar da shi, kamanta shi kamar an shuka bissa, kamanta da shi kamar an shuka bissa, kamar da ya mutu, ko zai mutu dan bakin ciki da kunci, me yasa? Saboda baka biya masa ba. Shine anan Ubangiji Ta'ala yake siffanta mana bayinsa na gari, wa idza khatabahumul jahiluna, idan wawaye sun musu magana ta wauta, kamar suka fada musu bakar magana ko suka zage su, qalu salama, ay qalu qawlan salama, sai su fada musu fada wanda za su kubuta game da daukar laifi, sai su ce Allah ya baku hakuri. Kaga wannan kenan yana nuna mana mumini na gari abin da aka san shi da shi shine alhin, wato jimri kenan, jimrewa akan duk abin da aka masa na cutarwa. Sai yace wallazina yabituna li rabbihim, sune waɗanda suke kwana sujjadan, wato halin suna masu sujjada wa kiyaman, kuma suna masu tsayuwa akan dukadukansu li rabbihim, saboda ubangijinsu. Ma'ana waɗanda suke kwana suna sallah, amma fa ba ana nihi gaba ɗayan dare tun farkonsa har ƙarshe mutum ya yi ta sallah, ana nihi sune waɗanda suke tashi a cikin dare, wato suna masu tsayuwa akan dugadugansu, suna masu sujjada, a takaice suna sallah. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, kanu qalilan minal layli ma yahjau, mu'minai sune waɗanda kaɗan daga cikin dare ne, ma yahjauna, suke yin bacci, ma'ana sukan raye da daransu game da salloli. Kamar yadda ya faɗa, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbi. Lafazin yabitun an ciro shi ne daga baituta, in aka ce albaituta shine bacci na dare, tare da cewa larabawa sukan yi amfani da lafazin albaituta, suna cewa bata fulanan, an gane ko, bata fulanan qadika, ma'ana wane ya kwana yana mai kashin hakuri, ko da baka yi bacci ba, in dai cikin dare ne ka tashi, to ana kiran shi albaituta, ma'ana duk wanda ya riski dare, sawa'an ya yi bacci ko bai yi bacci ba, shine ake amfani da lafazin bata. Shine yake cewa wallazina yabituna, sune waɗanda suke kwana sujjada, wato suna masu sujjada akan goshinsu, wa kiyaman, kuma suna masu tsayuwa akan dugadugansu, li rabbihim, saboda ubangijinsu, ma'ana suke kwana suna sallah. Dan haka hadisi ya inganta a cikin sahihu Muslim, riwaya ta Usman ibn Affan, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, man sallali isha'a fi jama'ati, duk wanda ya sallaci sallar isha'a cikin jama'a, fa ka annama qama nisfal layl, tankar ya tsaya rabin dare yana sallah, a galibin tankar ya raba daransa tsakiya rabin, ya kwana yana yana sallah, ya sallaci rabin daransa. Sai ya ce wa man salla subha fi jama'ati fa ka annama salla layla kulla, wanda ya sallaci sallar asuba a cikin jama'a, tankar ya sallaci daransa gaba daya. Kaga wanda ya sallaci sallar isha a cikin jama'a, yayi asuba a cikin jama'a, tankar ya daya da daren shi gaba daya. Hadisi ne na cikin sahihu Muslim. Kaga anan kenan me ya kamata mu dauka da darasi, kenan mumini ba a san shi ba da dogon bacci tun farkon dare har ƙarshen shi. Abinda ake bukata mumini ya zamanto yana da wani lokaci a cikin darensa wanda zai rayar da shi domin ganawa da Ubangijinsa Subhanahu wa Ta'ala. Sai ya ce wallazina yaquluna, sune waɗanda suke faɗa, rabbana sirif anna azaba jahannam, ya Ubangijinmu roƙonka muke ka juyar mana da azabar wutar jahannama. Inna azabaha, domin azabar wutar jahannama kana garama, wato ta zamanto mai lazumta ce ba ta bushewa. Addu'a suke wallazina yaquluna, su ne waɗanda suke faɗa rabbana sirif anna azaba jahannam, ya ubangijinmu ka juyar mana da azabar wutar jahannam, domin ita wutar gabatowa take tana famar lashe duk abin da ta saka ba. Shi ne anan suke addu'ar cewa ya ubangijinmu ka juyar mana da azaba ta wutar jahannam. Sai suka ce inna azabaha, domin azabar jahannama kana karama, wato ta zamanto mai lazumta ce, ma'ana ba ta gushewa. Yasa saboda kasancewar duk wanda ya kafirce ma ubangijinsa, to wutar jahannama za ta lazumce shi, wanda diri da kyautawar ido ba za ta gushe masa ba. Da haka aka yi amfani da lafazin karama, domin an ciro shi ne daga al-karam. In aka ce al-karam shi ne asharrul lazim, mugunta wadda take mai lazumta dindindin wadda ba ta gushewa. Don haka wanda yake bin bashi ake kiran shi gare, an gane ko? Ake kiran shi gare. Yasa saboda duk wanda yake bin bashi zai lazumci wanda yake da haƙƙi a kansa cewa sai an biya shi haƙƙin shi. Don haka Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi, Allah ya ji kansa, yake cewa Ubangiji ta'ala ya tambayi kafirai su ba da kudin ni'imomin da ya jaddada musu, to don haka ba su biya ba bashin da yake kansu na godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka Allah sai ya lazumta musu wutar jahannama, an gane ko? Ya zamanto ba ta gushewa. Shi ne suka ce inna azabaha, domin azabar wutar jahannama kana garama, wato ta zamanto mai lazumta ce. Ya inganta a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya roki Allah aljanna so uku yace ya Allah ina roƙonka aljanna, aljannar da kanta za ta ce ya Ubangiji na ka cancanta masa ni. Haka duk wanda ya nemi tsari da wuta so uku yace ya Allah ina neman tsari da kariya da kai game da azabar wuta, to wutar ita da kanta za ta roki Ubangiji ya Allah ka sanya tsaro da kariya tsakanina da wani. Sai yace inna hasa'at, yace lalle ita wutar jahannama ta munana, mustaqarran ga matabbata wa muqaman da gurin zama, ma'ana duk wanda aka ce matabbatarsa da gurin zamansa wutar jahannama ce, to mazauni ya munana, waliyazi billahi. Sai yace wallazina idza anfaqu, wato sune wadanda idza anfaqu idan za su ciyar da dukiyarsu, ma'ana idza anfaqu idan za su yi wata ciyarwa, lam yusrifu, Ubangiji ta'ala yace ba sa wuce gona da iri a cikin ciyarwarsu, wa lam yaqturu kuma ba sa ƙwaro, wa kana baina zalika qawama, ciyarwarsu ta kasance wato matsakaiciya ce, tsakatsakiya ce tsakanin wuce gona da iri, wato da ƙwaro. Lafazin al-israf wato shine wuce iyaka kenan, al-iqtar wato shine kasa kai inda ake buƙatar a kai, shine ƙwaro. To wannan ba dabi'a bace ba ta mu'minai, wato shine wuce iyaka ko kuma kasa kai inda ake buƙatar a kai, shi mu'mini tsakatsakiya ne. Babu wuce makadi da rawa, kuma babu kasawa game da inda ake buƙatar a kai. Don haka Allah ya ce mana wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa, Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka maida ku al'umma wadda take zababba adila kenan tsakatsakiya, wanda ba ta kasa kai inda ake buƙatar a kai kuma ba ta wuce iyaka ba. Shi ne ya ce wallazina idza anfaqu, su ne waɗanda idan sun yi nihin ciyarwa, lam yusrifu, ba sa wato wuce gona da iri. In aka ce al-israf wato shi ne wuce iyaka a kan abin da ya halatta kenan wajen ciyarwa. Amma in aka ce at-tabdhir wato shi ne saka dukiya a inda Allah bai ce a saka ba, a kan hanyoyi na sabo, duk wanda ya saka dede da dala a hanyar da Allah bai ce a saka dukiya, to wannan shi ne ya yi al-mubazziranci. kamar yadda yake cewa wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin, kenan kashe dukiya akan saba ma Allah dide da dala shine almubadhiranci, kashe dukiya akan hanyar da ta halatta amma bai wuce kaida shine ake kira da al-israf, wanda shi ma al-israf haramu. Abu da nan Ubangiji ta'ala yace wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, kar ku wuce gona da iri, domin Ubangiji ta'ala baya kaunar bayi masu wuce gona da iri. To dan haka mu'minai a wajen ciyarwa Ubangiji ta'ala yace lam yusrifu, ba sa wuce iyaka, walam yaqturu, sannan kuma ba sa koro. An gane ku? In za su ciyar da dukiya za su bada gwargwadon abin da zai isa, ba sa kasa kai inda ake bukatar a kai, kuma sannan ba za su ketare iyaka ba. Sai ya ce wa kana baina zalika qawama, Ubangiji ta'ala ya ce ciyarwarsu ta kasance tsakatsakiya ce, wato game da kullu, wato da wuce gona da yake kenan. Shi ne ce wa kana baina zalika, ciyarwarsu ta kasance qawama, matsakaiciya ce kenan, baina zalika tsakanin wato wuce iyaka da kullu. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وتسوني الله يقول كما دهك شيني واتو يزيد ابن حبيب ابن أبي حبيب يكي فتا كما ده معنى وانا آية يكي تشيوا أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يكي ودنن صحابة من ذا الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يأكلون طعاما للتنوم واللذة, ba sa cin abinci saboda kawai nimtuwa da jin dadi. Wala yalbasuna thiyaban wala yalbasuna thawban lil-jamal, tufa da suke sawa ba sa sanya tufafi dan ado. Walakin kanu yuriduna min al-ta'ami ma yasuddu anhum al-ju'a wa yuqawihim ala ibadati rabbihim, abinci da suke ci suna ci ne kawai dan ya tushe musu yunwa, ya kara musu kuzari akan yi ma Ubangijin su da'a. Wa min al-thiyabi ma yasturu awratahu wa yukinnuhu min al-harri wal-qar wal-qurun, wato tufafi da suke sanyawa suna sanya tufafi ne dan ya rufe musu al-awrasu, kuma ya kare su game da zafin rana ko kuma tsananin sanyi. Shi ne nan Ubangiji ta'ala yake cewa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama, na haka Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa kafa sarfan Allah yashtahi ar-rajulu shay'an illa ishtarahu fa akala, ya ishi mutun ga israfi wuce gona da iri, cewa duk abin da yayi marmari kawai sai ya sayo ya ci, duk abin da kake marmari sai ka nema ka ci, wannan ya isa wuce gona da iri. In zaka cika ci kawai dan maganin yunwa domin ka da samun kuzari akan din da a ga Ubangijinka, amma ba duk abin da ranka yake so cewa sai ka je ka saya kai. Sai yace wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar, sune waɗanda ba sa bauta ma ilahan wani abun bauta akhar na daban ma Allahi tare da Ubangijin su, ma'ana ba sa hada bautar Allah da wani. A takaice kenan me suke, suna kadaita Ubangijin su da ibada. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, ba sa kashe rai wanda Allah ya hana a kashe ta illa bil haqqi, sai dai idan ta cancanci kisa. An gane ku? Ba sa zubar da jini jama'a. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah, ba sa kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqqi, sai dai da gaskiya, ma'ana in ta cancanci kisa sannan a kashe. Wala yazununa, Ubangiji ta'ala yace kuma ba sa zina. ومن يفعل ذلك يلقى عذابا, duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka ambata, hada bautar Allah da wani, shirin shirka ko kisan kai ko zina, to ya san da cewa yalqa azama, wato zai hadu da wata hukuma wadda take mai girma, ko kuma zai hadu da sakamakon wannan laifi ita ce hukuma a gobe kiyama. Wannan aya ta kunshi manya-manyan laifuka daga cikin laifuka, laifukan da babu wasu laifuka sama da su, laifin da yake kowane laifi a wajen Allah girma da muni, wato shine shirka hada bautar Allah da wani. kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke fada cewa wani mutum ya fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ayyu dhanbi a'zam yace ya rasulullahi wai wani laifi ne yafi kowane laifi girma a wajen Allah manzon Allah yace masa anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak shine da zaka sanya ma ubangijinka kishiya alhali shi ya halicce ka manzon Allah yace masa wannan laifi shine kowane laifi wannan mutum sai yace thumma ay ya rasulullahi sannan bayan hada bautar Allah da wani sannan sai wani laifi manzon Allah yace anta batula waladaka khashiyata an yuqama ma shine da zaka kashe danka dan jin tsoron kada ya ci abinci tare da kai jin tsoron ina zaka samu abincin da zaka bashi kamar yadda dabi'a ce ta maguzanci wato shine binne yaya da ransu wato wai dan jin tsoron talauci karkata da iya karasa wai a ina zaka samu abincin da zaka basu kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wala taqtulu auladakum khashyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum kamar yadda can yace wala taqtulu auladakum min imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum shi ya nan manzo Allah yace laifi na biyu wanda yafi kowane laifi girma a gun Allah shine mutum da zai kashe dansa wato wajen jin tsoron kada ya samu abincin da zai bashi wannan sahabi sai ya koma tambaya karo na uku kuma ai sannan sai ni manzo Allah yace masa antu zaniya halilata jarika wato shine da zaka yi zina da matar makwabcinka zina abu ce mai muni a inda tafi muni wato game da matar makwabci wallahi ya zibillahi dan haka kaga wannan hadisi wato wannan hadisi yayi daidai da wannan aya ma'ana wannan aya ta sauka domin gaskata wannan fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam chai walladina la yu'minuna ma Allahu ilahan akhar su ne waɗanda ba sa hada bautar Allah da wani ma'ana ba sa bauta ma wani abun bauta na daban tare da ubangijinsu ma'ana ba sa hada bautar Allah da wani sai ce wala yaqtuluna nafsan lati harrama Allahu ba sa kashe rai wanda Allah ya hana a kashe illa bil haqqi wato sai da gaskiya wala yazunu ubangiji ta'ala yace kuma ba sa zina sai ce wa man yaf'al zalika yalqa asama duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda uku yalqa asama zai hadu da wato sakamakon laifinsa kenan zai hadu da sakamakon laifinsa a gobe kiyama ma'ana hukumar Allah ya tanada masa sai ya ce illa yudha'afu lahu al'adhabu yawmal qiyama za a lullunka masa azaba a ranar kiyama wa yakhlud fihi muhana kuma zai dawwama a cikin wannan azaba muhana wato yana wulakanci waliyazu billahi za a lullunka masa azaba a yinin alkiyama wa yakhlud fihi kuma zai dawwama a cikin wannan azaba muhana yana wulakantacce ubangiji ta'ala yace illa man taba wato sai dai wanda ya tuba ya koma zuwa ga ubangijinsa maimakon yana shirka ya tuba game da shirka ya koma tauhidi maimakon yana kisan kai ya kame hannunsa ya tuba zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala maimakon mazinaci ne sai ya kame gabansa ma'ana ya daina zina shine yace illa man taba yace sai dai wanda ya tuba wa amana ya yi imani da ubangijinsa wa amila amalan saliha ya aikata aiki na kwarai tsakaninsa da ubangijinsa fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat waɗannan su ne waɗanda ubangiji ta'ala ke canza miyagun ayyukansu su zamanto kyawawa game da canza miyagun ayyukansu su zama kyawawa wasu malamai suka ce wato duk aikin da suka aikata miyagun ayyuka Allah zai rikida su su koma ayyuka waɗanda suke na lada an gane ko miyagun ayyuka da suka aikata gaba ɗaya sai Allah ya rikida su su koma kyawawan ayyuka na lada a sababin kyautata tuba da suka yi fada mai rinjaye canza ayyuka da Allah yake ma waɗanda suka kyautata tuba, wato miyagun ayyukan da mutum ya aikata a lokacin kafirci idan ya musulunta, waɗannan miyagun ayyuka sai su canza sai su koma na ƙwarai. Maimakon da gunki yake ma sujada, to yanzu Ubangijin da ya halice shi yake ma sujada. Maimakon da yana fakewa zuwa ga gunki idan wani tsanani ya same shi ko yana neman janyo wani amfani, to yanzu ya koma wanda kowa da komai a hannunsa yake. Maimakon da kisan kai yake, to yanzu ya zamanto da yana kashe muminai lokacin yana kafirci, to yanzu ya zamanto mushrikai yake kashewa yana busar da datti daga ban kasa. Maimakon da zina yake, to yanzu kuma ya kame kansa ta hanyar da Ubangiji Subhanahu wataala ya shir'anta masa. Wannan fada ta biyu ita ce fadar da Ibn Jarir al-Tabari, wato ya rinjayar da ita, da sauran malamai suka ce anan ai shi wancan miyagun ayyuka sun riga sun wuce, kuma ainihin abu ne wanda yake mummuna. Yaya za a yi a canza shi a ce ya koma kyakkyawa, wanda ainihin kafirci ne, ya za a yi a canza shi a ce ya koma musulunci? Don haka suka ce wannan canzawa a duniya ne, ko ba ayyukan bane ba waɗanda suke miyagu a canza su a rikida su koma ayyuka na lada. Lalle akwai malaman da suka tafi akan haka, amma an rinjaye su akan wannan mas'ala. Kenan miyagun ayyukan da mutum ya aikata a nan duniya sai Allah ya canza masa in dai ya kyautata tuba. Maimakon da wato mai bautar wani Allah ne mushriki ne, to yanzu ya koma mumini, Allah yake bauta ma. Maimakon da muminai yake kashewa, to yanzu ya canza, yanzu mushrikai yake kashewa. Maimakon da mazinaci ne, to yanzu kuma ya kare kansa. Kaga ayyuka miyagu sun canza sun zama kyawawa. Shine nace wa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana, waɗannan su ne wanda Ubangiji ta'ala ke canza wato miyagun ayyukansu hasanat su koma kyawawa. Wa kana Allahu ghafurar rahima, Ubangiji ta'ala ya kasance mai matukar wato gafara ne ga duk wanda ya tuba, rahima kuma mashikai ne game da bayinsa muminai. Sai ya ce wa man taba, ya ce duk wanda ya tuba ya kyautata tuba ga Ubangijinsa, wa amila salihan, wato ya aikata aiki na ƙwarai, fa'innahu yatubu ila Allahi mataba, ya sanna cewa na komawa. Fa'innahu yatubu, to ya tuba zuwa ga Allah mataban, wato tuba wanda yake na gaskiya. Wannan tuba na biyu yana da bambanci da tuba na farko. Wancan tuba na farko na mutumin da ya shuka waɗannan miyagun ayyuka ne, hada bautar Allah da wani, da kisan kai wato da zina, an gane ku? To wannan na biyu mutumin da yake aikata wasu miyagun ayyuka na daban wanda Allah ya haramta, wanda ba su kai waɗancan laifi ba, to wannan matsayin shi zai ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a kan bawan da ya aikata waɗancan ayyuka ya tuba. Shi ne a nan Ubangiji ta'ala ya ce wa man taba, wanda ya tuba game da miyagun ayyuka, wa amila salihan, ya aikata ayyuka na ƙwarai, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, wato ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala tuba na gaskiya, ma'ana ya koma zuwa ga Ubangijinsa. Kenan a nan fa innahu yatubu ila Allahi mataba, wato jumla ce khabariya amma bi ma'ana insha'iyya, ai bi yatubu ila Allah, ma'ana ya tuba zuwa ga Ubangiji, mataban wato tuba, ma'ana ya tuba saboda Allah. Kar ka yi tuba saboda cewa ai kamar mu mun girma a ga mu muna aikata abu kaza ai da kunya, ko kuma ya kasance rashin samun dama ne ya sanya ka ka tuba. A'a, in zaka tuba kawai ka tuba saboda Allah, ka koma zuwa ga Ubangijinka. Hadisi na cikin Sahihu Muslim, riwaya ta Abu Dharr, wato Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa cewa wallahi ni yake cewa na sani wani ne wani mutum ne karshen ɗan wuta game da fita daga cikin wuta a ranar kiyama. Manzo Allah ya ce a ranar kiyama za a zo da shi shi karshen fita daga wuta. Ubangiji ta'ala sai ya ce ma da mala'ikunsa ku bujiro masa da kankanin zunubansa. An gane ko ku koyi masa manyan laifuka a bujiro masa da kankanin zunuba. Idan aka bujiro sai a ce masa rana kaza ka aikata kaza, a lokaci kaza ka aikata kaza, a lokaci kaza ka aikata kaza. Yana mai tabbatarwa baya musu kwarai na aikata ya Ubangiji na. Kuma yana jin tsoron manya-manyan laifukan wannan fa kankanin da ake bujiro masa. Ubangiji ta'ala sai ya faɗa sai ya ce ku bashi a madadin kowane mummunan aiki da ya aikata ku bashi kyakkyawan aiki. Mummunan aikin da ya aikata Ubangiji ta'ala sai ya ce ku maye masa gurbin da kyakkyawan aiki. Fa ya kudu sai ya ce rabbi ya Ubangiji na inna li dhunuban ma araha hauna. Ina da wasu laifuka ban gansu ba, ba a bujiro da su ba. Kaga a farko an bujiro masa da kankanin zunubansa, kuma ana tabbatar masa rana kaza lokaci kaza ka aikata kaza, sai ya ce kwarai ya Ubangiji na na aikata, na aikata. Ana masa tariyar duk abin da ya shuka na miyagun ayyuka a rayuwarsa ta duniya, farko kankanin zunuban ne ake bujiro masa. Yana mai tabbatar da cewa haka ne ya aikata. Kuma yana mai jin tsoron kankanan ne fa ake wa kafin a zo ga manya. Ya tada hankalinsa ya burgita. Ubangiji ta'ala sai ya faɗa ma mala'ikunsa sai ya ce ku bashi kyakkyawan aiki a madadin duk wani mummunan aiki da ya aikata, ku rubuta masa kyakkyawan kuma ya masa gurbin da kyakkyawan aiki. To a lokacin nan sai ya faɗa sai ya ce ya Ubangiji na ina da wasu laifuka wani daban, ban ga ba an zo da su, ban ga ba an mujiro da su. Me yasa? Saboda ya ga ana miye shi, ana zana masa laifi kuma ana mai masa gurbin da kyakkyawan aiki. Kenan kwaɗayi yake waɗancan ayyuka na shi miyagu manya-manyan su ma a zo da su domin a canza masa su koma ayyuka na kwaɗayi. Abu Dharr yake cewa laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badatu nawajizuhu nawajizuhu. Yace wallahi tabbas, yace lokacin nan sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fashe da dariya har sai da hakoransa. An gane ko nawajiz waɗanda suke gefe kenan kusan hira sai da suka bayyana, hakoransa waɗanda suke na gaba sai da suka bayyana. Wannan hadisi yana cikin sahihu Muslim, don haka shi ne dalilin malaman da suka tafi akan cewa miyagun ayyuka da mutum ya aikata indai ya kyautata tuba, to a ranar kiyama duk miyagun ayyukan da ya aikata Allah zai rikida su a mai gurbin da kyawawan ayyuka. Kaga wannan babban dalili ne wanda yake tabbatar da haka, miyagun ayyukan da mutum ya aikata Allah zai canza su koma kyawawa a ranar kiyama. Don haka ita ma wannan magana tana da ƙarfi, haka kuma magana ta farko na cewa kyawawan miyagun ayyukan da mutum yake aikatawa idan ya musulmi ya tuba zuwa ga Ubangiji, to a duniya Allah zai canza masa wannan ayyuka kenan. Maimakon da yana miyagun ayyuka yanzu tunda ya musulunta ya tuba ya koma zuwa ga Ubangiji, ayyukan za su koma na kwarai. Kenan haka kowace maganar magana ce mai ƙarfi, Allah zai canza masa a ranar kiyama kamar yadda wannan hadisi yake tabbatarwa. Riwaya ce ta Al-Imam Muslim a cikin Kitabul Iman. Shine yace wa man taba, duk wanda ya tuba wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai, fa innahu yatubu ila Allah mataba, ya tuba zuwa ga Ubangiji tuba wanda yake na gaskiya, ma'ana ya tuba saboda Allah. Na insha Allah ku za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.